Taca, me voy a.
In ka lura Dangote da Abu Samadu a ƴan uwa ne ma zan ce tunda kusan unguwa ɗaya ma suka taso Dangote da kamfanin buwa kamfanin nika ne suna da wata alaka ta kuddugud a Dangote dan Kano ne Abdul Samad dan Kano ne Dangote na siminti Abdul Samad na siminti Dangote na fulawa Abdul Samad na fulawa Dangote na taliya Abdul Samad na taliya Dangote na sukari Abdul Samad na sukari a kasuwa ce kowanne zai fafata ya kokari ya ja kostomomi
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsakamar wuya Wasu kan ce Alhaji Aliko Dangote da Alhaji Abdul Samad Rabi'u wato shugaban kamfanin na Nabuwa wanda suke biyu daga cikin attajiran Najeriya mafi kudi ɗaya daga cikin su ma shine attajiri mafi kudi a duk nafiyar mu ta Afirka to shi Aliko Dangote kenan idan ka ga su a bainar jama'a ka kan ga su lokaci suna dariya da wasa da juna suna nuna juna mutunci da sakin jiki dukan su biyu dai kamar da aka sani kanawa ne kuma wasu sun ce ma kusan unguwa ɗaya suka tashi shekarunsu ma ba su da yawa bambancin su shi Aliko shine ya girmi Abdul Samad domin shi Aliko shekarunsa 66 Abdul Samad kuma 63 iyalansu ma an ce suna kuda-kuda juna lokacin da su suke tasowa matsalin yara kamar da muka ce in ka gansu a cikin bainar jama'a baka zata akwai wata jayayya ko kuma cece kuce a tsakanin su mai muni da yawa to amma idan ka kula da abin da yake faruwa a fagen harkokin su na kasuwanci zaka san cewa mutanen nan ba sa tasa da juna domin wani lokaci ma har sukan sai shafukan jaridu su cecceki juna sosai kamar abin da kwanakin nan idan kana kallon jaridu zaka ga wata talla da kamfanin buwa suka saya suna ciccikar Aliko Dangote kan wasu abubuwa da suke zargin shi da aikatawa a cikin ita wannan jarida ta Premium Times da sauran jaridu sau da yawa attajiran nan guda biyu sukan zargi juna da cewa kowanne yana neman ya kai ɗaya ƙasa kamar yadda aka sani su biyun suna sana'o'i kusan iri ɗaya da suka hada da sukari da siminti da sauransu wannan ja'injar tasu ba sabuwa ba ce domin an ce sun fuka sun shekaru 30 suna ja'inja da junansu tamam me yasa
Runa Isa Walda ni ina ganin har ga Allah ni wannan abin da yake faruwa kan su kamar zai iya zama alkhairi ga talakan kasar nan saboda gaba ɗayan su manyan mutane ne masu business kuma business ɗin su ya zo kusan duk kala daya so in ka duba a kwanakin nan ma shi buwa ya fito ya gaya wa mutane cewa ya rage farashin simintin sa wanda lokacin siminti ya kai 2500 har da wani abu kuma ragewar da yayi ya kawo wani lokaci da yanzu shi kanshi na Dangote bai kai 2500 ba so kaga inda ba a samun irin wannan ra'ayin nasu na musayin yawo ne manyan yan kasuwa to da talaka ba zai samu wannan saukin ba amma fa wannan ana ra'ayin ne
haka ne da yake wannan yaki ne ga dangadan na harkokin kasuwanci wakilin mu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya gayyato mutane biyu da ke da masaniya game da wannan al'amari na Dangote da Abdul Samad wannan mutane biyu bakin mu sun hada da Alhaji Lawan Habibi Haya wanda shine tsohon director general na cibiyar yan kasuwa ta Kano wato Kasima sannan kuma na biyu shine Dr. Gazali Ado Jibrin mai digirgir na kasuwanci wanda yayi ilimin sa a Afirka ta Kudu wanda kuma yanzu haka malami ne ma a Polytechnic ta Kano yana koyar da wannan fanni to ba tare da bata lokaci ba Mahmud da Jamuje
Masaurari assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da zamu kawo muku wannan tattaunawa ta musamman a wannan fili na tsaka mai wuya yau shirin zai karkata akalansa ne akan sa to kasa katse da ake samu ko takaddama ko bambancin manufa da ra'ayi a tsakanin hamshakan yan kasuwa a Najeriya kuma yan Kano Alhaji Aliko Dangote da kuma Alhaji Abdul Samad Isiaka Rabiu duk da cewa ba batu ne wanda ya fito fili kai tsaye ake jin muryoyin juna ba to amma dai wato wani batu ne da yake wato daukar hankalin yan kasa musamman masu amfani da kayayyakin da kamfanonin da waɗannan hamshakai ke sarrafawa to shine muka samu masu fashin baki domin su fasa mana bakin domin mu fahimci su Dangote ne da Abdul Samad suke irin wannan cece kuce a sha'anin kasuwanci kawai ko kuma a baya an yi ko kuma a nan a yanzu ma ana yi a sassan duniya domin tattauna wannan batu muna tare da Mallawan Habibi Haya malam barka da zuwa
assalamu alaikum
muna kuma tare da Dr. Gazali Ado Jibrin Dakta Amna, baka barka da zuwa.
Assalamu alaikum.
Zan fara da malam. Mallam, me zaka ce mana game da tsari ko sigar da Abdulsamad yake bi wajen tafiyar da harkokin sa na kasuwanci? Kama ake ganin kamar suna cin karo da juna da sigar da shi dan wace yake bi.
To, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda bayani ya gabata akan cewa kowane dan kasuwa ko kuma harkar kasuwanci tana da siga daban-daban da shar yadda ake bi da ita, ya danganta da irin yanayin da ka samu kanka dan kasuwa ya samu kansa a irin tattalin arzikin wajen da yake. Wannan yana sa ya dauko wata manhaja ko wani hadafi wanda zai taimaka masa wajen harkar kasuwanci sa. Idan wato abu ne kaman guda biyu, akwai abin da ake kira kasuwanci da doka. Da ka bi doka za ka yi harkar kasuwanci da abin da doka ta ce kai, amma babban burinka shi ne ka zuba kuɗi ka fitar da riba. Wannan harka ce ta kasuwanci wanda ni a gani na ita ce wanda mafi yawan ƴan kasuwa suka ɗauka, kuma wanda Dangote yake kanta. Duk wata doka da ƙasa ta kafa za a bi ta, babu cuta ba cutarwa, amma burin hadafin shi ne ka zuba kuɗi ka fitar da riba, ka zuba kuɗi ka fitar da kuɗi ka fitar da riba. To sai kuma wani bangare na ɗaya hadafin wanda shi kuma bayan zuba kuɗi ka fitar da riba sai ka fara la'akari da cewa wato mutanen da kake harkar kasuwanci nan da su mai yiwa tattalin arzikinsu yana ƙasa, ba sa samun sai kayanka yadda ya kamata, ko kuma a'a kana so ya zama na cewa abokin da kuke fafatawa da shi a kasuwanci ka dan haura shi, sai ka fitar da sabon hadafin wato abin da ake kira wato ethical business, ka sa wato tausayi, ka sa afuwa, ka sa rangwame, ka rangwamar da kayanka domin ka samu wata hanya da za ka shiga zukatan masu sayan kayanka, saboda tausayi da rangwame da kai musu su samu dama su wato yi patronizing, wato su juyo da hankulansu zuwa wajen kayanka. Shi ma hadafi ne na harkar kasuwanci wanda ina ganin shi Abdulsamad ya dauka na yin rangwamen kayayyakinsa domin ya zamana cewa abinda ake kira customer base ɗinsa ya faɗaɗa, ya daɗa faɗaɗa masu buƙatar harkar kasuwanci, harkar kayansa, sumintinsa ya fi shiga, sukarinsa ya fi shiga, ba don wani abu ba, saboda rangwamen da yi wa al'umma su samu shiga.
To malam, tunda kai maganar watakila abubuwa ne guda biyu, Dr. Ghazali, me yasa kake ganin cewa shi Dangote ya dauki wancan tsari na ka dau kuɗi kai amfani da kuɗi da dokoki ka samu kuɗi ba tare da abin misali?
To, assalamu alaikum. Ya kamata mu sani cewa shi kasuwanci ana yin sa ne saboda riba, saboda dorewar kamfani, saboda bunƙasar kamfani, saboda samar da aiki, saboda kuma ci gaban tattalin arziki. Na ɗaya kenan. Na biyu, shi duk wani ɗan kasuwa da ka sani na zamani, idan zai shigo cikin kasuwanci a tsare-tsarensa na gudanar da kasuwancin, dole ya yi tanade-tanade na abokan hulɗarsa, me ya tanadar musu, sannan banda abokan hulɗa su kuma abokan hamayya, tunda mu muna tsari ne nan da ake cewa capitalism. Capitalism ko kuma tsarin jari hujja ya ba wa kowane ɗan ƙasa dama ya rike jari, ya rike kuɗaɗe, ya kuma shiga kasuwanci duk da yake so. Shi yasa kar kai mamaki duk wani sana'a da ka fito kace za ka yi, to sai ka tadda ko wani yana ciki ko kuma in ka shiga wasu za su zo. To dole za ka ga wannan ba ma a Najeriya ba, a kowace ƙasa ta duniya wannan kasayyar a buga tsakanin kamfani da kamfani, kowa ya kokari ya rubuta allansa, ya wanke ya sha, kamfaninsa ya tsira, dole ne wannan abin ana yi. Kuma za ka ga a duniya ma, in baka misali, akwai kamfanika irin su Google ɗin nan da Microsoft da su Apple, a junansu za ga duk kamfanikan Turawa ne, kamfanikan America ne, amma saboda wasu kayayyaki da suke yi iri ɗaya, dole a samu wannan abu. Dangote da kamfanin buwa, kamfanin nika ne wanda yake idan ka lura suna da wata alaka ta kuddukud. Misali Dangote dan Kano ne, Abdulsamad dan Kano ne, Dangote na siminti, Abdulsamad na siminti, Dangote na fulawa, Abdulsamad na fulawa, Dangote na taliya, Abdulsamad na taliya, Dangote na sukari, Abdulsamad na sukari. Duk zaka ga wannan ya janyo tunda a kasuwa ce kowanne zai fafata ya kokari ya ja kostomomi. Dama duk kamfani, duk wani mai kasuwanci, idan ka sake abokin hamayyarka ya dan fika wata dama ya tsallake, to zai ja kostomomi. Idan ya ja kostomomi ya fika, kuma sai ya zo ya fika tasiri, ya zo ya mamaye kasuwar. In ka lura Dangote da Abu Samadu yan uwa ne ma zan ce, tunda kusan unguwa ɗaya ma suka taso sun san juna sila da wannan dangantakar. Amma
wannan yana daga cikin abubuwan da yake daurewa al'umma kai, kamar yadda ka faɗa, baya ga gari ɗaya kusan ma unguwa ɗaya,
yan guri ɗaya ma suka taso, kusan unguwa ɗaya suka taso. To wannan abin da zamu gani, suna da dangantaka, suna abotantakantaka, amma wannan abin da ake cewa business interest.
Bukatu ne
muradu ne na kasuwanci. Wanda dama ko da ɗa da uba ne suka zo aka buga, ba sani ba sabo za a yi, kowa kokari zai yi, tunda ai kamfanin nan naka zai biya haraji, kamfanin nan naka yana ɗaukan ma'aikata, kamfanin nan naka ya maranto kuɗi, tunda idan ban manta ba yanzu akwai wani kasuwancin ma da duk iri ɗaya suke yi, refinerin nan sun fada, wannan ya gina tasa, wannan yana kan gina tasa. To abin da yake faruwa shine,
to ga shi muku malamai, to wannan shine shimfidar farko na wannan shiri. Din Allah ya kai mu rana, wato zamu zo mu ci gaba mu ji da yake yanzu su duka biyun sun kutsa kai cikin harkokin mai, yaya wannan al'amari nasu zai ci gaba da kasancewa, kuma sannan ta yaya wannan cece kucin na Dangote da kuma Abdulsamad Rabi'u yake shafar harkokin kasuwanci, musamman masu sayan kayan su. Yanzu kannan za mu tsaya sai mun dawo rana, wato mu ci gaba in Allah ya yarda. Muna godiya ga su bakin namu Alhaji Lawan Habibi Hayya da kuma Dr. Gazali Adu Jibrin, sannan musamman da shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya gayyato mana su suka yi mana wannan fashin bakin. A madadin su Aliyu Mustafa Sakwata ne a Washington, ku huta lafiya.